haka yake sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsin rana Asabar. Zamu kawo muku shirin ina zamu je na Hadiza Kyari wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi rayuwar yara da matasa. Sai kuma mamakin shirin ciwon mace shirin da ke hada kan mata su tattauna abin da ya shafi rayuwarsu ta yau da kullum. Zamu kuma ji abin da yake tsone maku masu saurare ido ta sakonnin da kuke aiko mana a wayar tarho. Yanzu kuma ga Hadiza Kyari da shirin ina zamu je.
Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin ina zamu je matasa wanda ni Hadiza Kyari ke gabatarwa. To a cikin shirin namu na wannan makon zamu yi dubi ne akan umarnin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta bada da sake bude makarantu da ƴan ajujuwan ƙarshe na primary sai da ma na secondary a ƙasar domin shirin zana wato jarabawar kammala karatunsu da ke tafe cikin wannan wata. Hakan na zuwa ne bayan an shafe watanni hudu da suka yi a gida sakamakon annobar cutar COVID-19. Sai ku biyo mu domin jin ƙarin bayani. Na farko na shirin namu na yau kiyar mu Shamsiyya Hafsa Ibrahim ta yi tattaki zuwa wata makarantar gwamnati a Birni da kuma garin Jos don jin shiri da kuma ra'ayin ɗalibai da malamai har ma da na iyaye game da wannan mataki da sake buɗe makarantu a ƙasar. Shamsiyya bismillah.
Madalla. To biyo bayan tarin shawarwari da tarurruka da ma'aikatar ilimi da kungiyar malamai ta ƙasa hada da kwamitin kota kwana na shugaba Muhammadu Buhari da ke sa ido a yaki da cutar COVID-19 a ƙasar suka yi. Makarantu da dama dai sun sake budewa don shirye ɗalibansu waɗanda ke ajujuwan ƙarshe kadai rubuta jarabawar fita. Dalilin haka yasa na yi tattaki zuwa makarantar gwamnati da ke Jabi a Abuja kuma makarantar Green College da ke zaman kanta a birnin Jos inda na zanta da shugabanni malamai ɗalibai har ma da iyaye game da wannan mataki na sake bude makarantu. Hajiya Aishatu Ebello shugaban makarantar gwamnati a Jabi da ke Abuja ta bayyana min cewa a shirye suke wajen takaita yaduwar wannan cuta ta COVID-19.
And we had a meeting with our teachers to prepare them psychologically and mentally for this reopening. As you are aware, as a human being, having relaxed for so many months, you know, the mind will be so relaxed that taking off again will be a problem. But however, as you know,
mun gabatar da taro da malamanmu don shirya su ga tunkarin wannan yanayi da muka tsinci kanmu ciki. Duba da yanda aka sha hutu na tsawon watanni, za a din samu kalubale saboda sabon da aka yi. Ma duk da haka malamai suke fadi tashi wajen ganin sun bada gudumawa ga samun ilimin dalibai kuma mun kosa a dawo makaranta. Don haka a shirye muke kamar yanda yanzu haka muke wani taro na lalubo wasu hanyoyin takaita wannan masifa.
Period that these children have. So I told them it's an emergency and we all have to work around the clock.
Gwamnatin Najeriya dai ta shimfiɗa matakai da sharuɗa ga makarantu bisanin ba su umarnin sake budewa. Shugaban makarantar Green College da ke zaman kanta a birnin Jos, Malam Raja Abdulyakin Balogun, ya shaida wa muryar Amurka cewar sun gamsu da hakan.
Alhamdulillah mun gamsu kai inda yara lafiyansu ya fi mahimmanci. Ya kamata mutum yana da cikakken lafiya kafin ya yi karatu, kafin ya samu wani abu a ƙasar nan. So mun gamsu alhamdulillah.
To shin kuna amfana da wannan matakai na kariya da gwamnati ta shimfiɗa, taimako da gwamnati take bayarwa wajen kare ɗalibai da ma malaman baki ɗaya?
To na bangaren palliative ba mu taso samu koko ba. Amma a cikin abun da ba mu amin muke da shi a cikin lin akan infa za mu yaba masu makaranta inda sun yi kokari sun biya salari a kuma lokacin sallah sun ba da palliative don su rike teachers din, ba mu taɓa samun tallafi daga gwamnati ba. A cikin babu ɗin don kishin da muke yi wa yaran mu don su samu ingantaccen ilimi, muka ɗauka ne tun da ka shiga za ka gan wasu abubuwan da na washing of hand da muka provide wa yara da wa'annan sanitizers da komai a cikin babun ne muka je muka.
Kani wannan lokaci da aka buɗe makarantu ga 'yan ajin ƙarshe, za a iya cewa zai ba su damar cin jarabawan fita daga ajin ƙarshe?
Alhamdulillah zai ce lokacin da aka bayar ɗin ya yi kwarai, inda lokacin da yaran suna gida muna masu online lesson. Kafin ma mu je hutu corona ɗin sun kusan gama syllabus ɗin su har 80%, muna cikin last exam ɗin su shine aka rufe. Kuma lokacin holiday ɗin muna saduwa da su ta WhatsApp, mu ba su assignment su tura mana mu yi marking, muna ta masu gargaɗi. Kuma alhamdulillah mu dai a nan Green College muna ganin yaran ba za su kasa ba.
Thomas sauraro abinda lokaci ya ba mu dama kenan a wannan mako, amma idan Allah ya kai mu makon gobe, kasance da shirin Ina za mu ji matasa don jin ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa, musamman ma wakiliyarmu Shamsiyya Hamza da Solomon Abo da ya haɗa mana sauti, ni Khadija Chadi ke cewa mu kasance lafiya. Ma assalamu.
Gai da Hadiza, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Aisha Ma'azu da shirin ƴa mace.
Misararu, assalamu alaikum. Barkamu da warhaka, mu barka da sake kasancewa da shirin ciwon ƴa mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Aisha Ma'azu. A cikin shirin za mu sake duba batun fyaɗe da muka jingine a makonnin da suka gabata. Za mu yi nazarin matsalar daga mahangar addinin Kiristanci da Musulunci game da yadda hukunce-hukunce da kuma yanayin laifin ya kasance a addinan biyu, da kuma mahangar masu kiwon lafiya. Mun tattauna da Malam Lawal Garba Gidiyo daga Kano, sai kuma Reverend Dr. David Kofi daga Jos, sai Hajiya Sarta Garba Abdullahi, ƙwararriyar ma'aikaciyar jinya mai nazarin digirin digirgir a nan Amurka. Ai sauraro lafiya. Laifin fiyaɗe yake a Musulunci?
Shi lamarin fiyaɗe wata annoba ce, ko kuma yana da wasu abubuwa wanda suke jagula zamantakewar al'umma baki ɗaya. Fiyaɗe wani nau'i ne na mummunar zina wacce aka yi ta cikin ƙarfa-ƙarfa, wanda laifinta ya fi na zina, ya fi na luwaɗi, ya fi na maɗugo, saboda fin ƙarfi da ƙarfa-ƙarfa da tilasti da kuma gallazawa da yake tattare da ita, wanda wani lokacin ma har yakan haɗa da abin da ya shafi raunatawa ko kisa. Haka a mahangar shari'a, hukuncin fyaɗe dole ya kasance yana da girma. Da muka kalle shi kuma a zamanance, wani da zo a sashi na 357 na Criminal Code ya tabbatar da cewa ma'anar fyaɗe na nufin duk wani dabaru ta saduwa da matar da ba taka ba, ba ta da amincewarta ba, to wannan fyaɗe ne. Matuƙar yardar ta zama ta dole ce, ko ta hanyar barazana, ko ta kowace irin takurawa ce, ko ta hanyar tsoratarwa, ko ta hanyar coji, ko wala-wala, ko kuma ta hanyar abin da ya shafi wasu wani matan mata a wuri su ba ta kwanci, ko ta hanyar su kwanci ba da kama satar kwanci shi ne a mahimta kai kowa da ya fi aka da aka aikata.
A matsayin ka na mai bishara, yaya aka yi muka tsinci kanmu a cikin wannan yanayi?
Fyaɗe wanda ya zama kamar ruwan dare a ƙasarmu Najeriya, babban damuwa ne wanda ya shafi mata ƙanana da manya, baibariyar maza ba ma, mun duba ma har da tsofaffi maza da mata wannan abun ya fuskance su bai dade ba wanda mun ji labari wata kaka da shekaru 80 matashi ne wanda ya matafiya dai mun ji kuma baba da kansa yayi ma jaririyarsa ne watanai kawai ya dai ya zama babban damuwa wanda duk wadansu masu tunani masu mutunci ya kamata mu yi magana game da wannan batu babban abin shine menene ya kawo mu ga wannan yanayi menene ya sa yanzu haka gaba daya mutum da matarsa amma zai bar matarsa ya je yana ma wata fiade me yasa mutum ba zai aure ba da miya daina wannan abun daga zuciya ne amma sai na Krista maganar ubangiji Allah ya nuna mana a Yirmiya sura 17 aya 9 cewa zuciya ta fi komai rikici cuta gareta matuka wai zai san kanta wanda ya nuna cewa wannan damuwan daga zuciyar mutum ne Yesu Kristi ya yi magana a Markus sura 7 aya 21 cewa kowane mugunta kowane zunubi da mutum yana aikatawa daga zuciya ne ya fita wanda ya nuna cewa idan zuciyar mutum yana cike da mugunta dole ya aikata mugunta idan zuciyar mutum ko kuma tunaninsa yana cike da alheri zai alheri so idan mutum bai lura da zuciya ko kuma tunanin zuciyarsa ba to zai kai shi irkuri wanda bai kamata ya kai ba wannan damuwar kwanan nan bai dade ba naji ita minister na mata a Nigeria wato dem Pauline Talent tana magana cewa a wannan lokacin da kulle-kulle domin coronavirus an tara mata 300,600 wanda an yi musu fiade to duk wani abu kamar haka idan ba a magance shi da wuri ba ba mu san inda za ta kai mu ba menene ya kawo mu ga haka wadansu sun ce yanda yan mata suna sa kaya shine yana jarabce mazaje na yarda haka din yakan iya faru amma ita tsohuwa mai shekaru 80 kuma menene tayi wanda zai jarabce wani menene kuma jaririya mai wata 6 tayi wanda zai jarabce babanta har yayi mata fiade so mun ga abun yafi tufafi ko da shike tufafi ma yana iya sa ai haka din amma babban damu yafi haka akwai abubuwan da muna yi a cikin iyali akwai abubuwan da gwamnati
su yi wannan yakar iyaye za su iya taimakawa matan da aka dade ana musu fiade sun kasa fada dan gudun tsangwama cikin al'umma
abubuwan da ya kamata iyaye su yi wa ƴaƴansu waɗanda aka yi wa fade ko kuma aka ci zarafinsu na hanyar amfani da su ta hanya wadda ba ta kamata ba shine misali da farko idan wannan al'amari ya faru ya kamata iyaye su tallafi ƴaƴan nasu su rungume su ma'ana su ƙara jin su a jiki domin lokaci ne wannan lokacin da ya kamata a ce suna buƙatar kula daga waɗanda masoyansu na kusa kin ga kenan su ne iyayensu iyayen ya kamata su kara jin su a jiki a wannan lokacin sannan kuma su nuna masa cewa wannan al'amari ya faru kuma ba laifinsu bane ba su ma sun shiga cikin tsautsayi ne na aika-aikar waɗansu mutane marasa daraja saboda haka su rike su su tallafe su sannan kuma iyayen ya kasance kada su rika nuna yawan damuwa a gaban ƴaƴan nasu domin me idan suna nuna su kansu yawan damuwa wa a gaban ƴaƴan nasu su ma ƴaƴan damuwar su za ta ƙare kenan sannan abu na gaba shine iyayen su tabbatar cewa sun yi kokari ta yanda za su iya wajen ganin cewa an dauki mataki akan abin da aka yi wa ƴaƴan su na daga cin zarafi misali idan aka yi masa fiade iyayen sa kuma suka nuna halin ko in kula suka yi biris da shi to wannan yana iya sa shi a cikin wani yanayi na bacin rai da kuma damuwa amma idan iyayen suka nuna lalle wannan ɗana mu yana da muhimmanci ko ne ƴata mu tana da muhimmanci za mu iya yin duk bakin kokarin mu wajen ganin cewa mun kwato mata haƙƙinta kuma ko mun kwato masa haƙƙin sa to shi ma wannan abin yana yakan iya taimakawa wajen kwantar da hankalin wanda aka yi sannan kuma abu na gaba shine akwai yanayi na wanda muke da shi musamman a yanayin arewacin Najeriya shine idan aka yi wa wani yaro ko yarinya fiade sai iyaye suke ganin wannan wani abu ne na kunya wanda ya kamata a ce an rufe shi an yi rufa-rufa a kai kada ma wani ya ji to irin wayannan abubuwan an rufe shi din wani bai ji ba to amma me shi wanda aka yi wa abin fa an bar shi da kuna a cikin zuciyarsa an bar shi da wani rauni a cikin zuciyarsa wanda zai rayu da shi kuma har ya mutu da shi to ya kamata iyaye su sani cewa ƴaƴansu amana ne a wajen su kuma duk wani abu da zai cutar da ƴaƴansu ya kamata su tashi su yi hoɓɓasa wajen ganin cewa sun kwato wa ƴaƴansu ƴanci to matukar iyaye in suka yi wannan suka ja ƴaƴansu a jiki suka nuna wa ƴaƴansu soyayya suka nuna wa ƴaƴansu cewa sun tsaya tare da su a yayin da wani bala'i ya afko a gare su suka nuna masa cewa za su iya yin kowace irin hanya ta shari'a wajen ganin cewa an kwato masa haƙƙinsu to hakan zai matukar sanyaya wa wanda aka yi fyaɗe rai kuma zai sa ya ji daɗi ya sanyaya zuciyarsa ya san cewa lalle ba wani abu ne wanda ya aikata wanda yake fushi ne yake da laifi ba sai ga cewa wani abu ya ragu daga hukuncin da yake faruwa a cikin ransa
wani irin hukunci musulunci ya tanadar wa masu aikata fyaɗe
shi fyaɗe a musulunci mummunan zina wanda ya nuna a shari'a ta tabbatar ya yi ta ne shaidu da makamantansu kuma waɗanda suke zina sun balaga domin ba hukunci ga wanda bai balaga ba kulala ɗari ɗari idan kuma suna da aure to hukuncin su ke sani ta hanyar rajam wato jefewa wannan shi ne hukunci amma ba hukunci ne wanda bai balaga ba shi fyaɗe bayan hukuncin zina da za a yi ma wanda ya fyaɗe ɗin to zai bayar da sadaki a gurgurdan matsayi da darajar yarinyar da ya yi wannan fadin matsayin gidansu matsayin ita yarinyar baiwar da ta gida shi su ne ilimi ce wata mai tsananin kirki wata mai daraja ce da ita za a yi la'akari gaba ɗaya a yi la'akari sai ya biya zai biya sadaki a gurgurdan matsayinta da darajarta bayan fa hukunci da za a yi masa kenan to wannan sadakin dole ya biya shi wannan kuma sadakin ba wai maganan na aure ba ne yana da sun horo ne da hukunci sannan zai biya idan har ya kai da wata rauni ko za ta yi wata jinya ko kuma za a yi kai ta likitoci su duba kwakwalwarta duk abin da za a yi na kula da ita har ta warke in ya cutar da ita shi zai biya kuɗi gaba ɗaya kuma hukunci zai fi tsananta wanda yi wacce ba ta balaga ba a nan ta'aziri yake ƙaruwa.
Mai sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirin ciwon ƴamace na wannan mako sai a tara da mu a mako. Kun gobe domin jin ci gaban maudu'in namu yanzu a madadin dokacin ma'aikacin sashen Hausa na muryar Amurka da Hajjia Saratu Garba Abdullahi Reverend Dr. David Bofi sai ko Malam Lawal Garba Yugiyu da kuma wacce ta daidaita mana sauti Julie Cyrus Russian ni Aisha Mu'azu nake fatan alkhairi ma'assalam.
Sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuka aiko mana ta wayar tarho.
Assalamualaikum murya Amurka daga Alhaji Maniru dan uwa mai Allah na garin ji shawara ga ƴan uwana ƴan Najeriya a jinjina mu shugaban ƴan sanda na Najeriya saboda wallahi kowa ya san kina kokari kina jajircewa dangane da haƙƙin tsaro da kuma ministan ƴan sanda na Sokoto da kuma commissionerin ƴan sanda da IGIG sannan da DPO DPO da kanana don Allah ka taimaka haƙoƙuwansu ka ba su abin su ku ko kanana ku ji tsoron Allah wanda aiki da kun ka dauko na alheri don Allah ku jajirce samun nasarar ka shine samun nasarar su shine samun nasarar Najeriya Allah ka taimake Najeriya da ƴan Najeriya.
Assalamu alaikum sayan Hausa na murya Amurka sunana Magaji Sukafa Zaida garki local government Jigawa state don Allah sayan Hausa ku isan mun da sako na gashi kuma ina lafiya na jihar Jigawa jihar mu ta Jigawa Dr. Abba Zakar Karkarana don Allah ya duba yanda halin da muke ciki mu mutanen kauyen Zaida da ke karamar hukumar gari asibiti muke roko don Allah ko mun kankanta su da aka tayi asibitin nan wai aka je aka yi a Lautai kuma Lautai din nan mu kuma mun muke da kashi 10 a ciki mu muke da yawan jama'a a ciki amma da aka tayi aka san kai aka je aka yi asibitin nan a Lautai he kaji asibitin nan he aka ce likita ya tafi gona kuma mu kuma mun muke da yawan jama'a dan Allah dan Annabi Dr. Abba Zakar kai mana asibitin kan magani a garin mu a cikin garin Zaiza da ke garin hukumar kai.
Assalamu alaikum da farko sunana Aminu Mai Shayi na garin Garbace da nan ba kungiyar muryar ta kasashen jihar Taraba da wannan kan zaben na tsakiya da Joe Biden ya yi ba ta bakar fata hakika mu sai mu ce wannan ya kara wa takara sakasa shi musamman ma yadda Amurka take da dindin bakake kuma ake nuna musu launin fata ko ce waya muna ganin alamu wannan zai kara masa karshe idan samu kurin turawa masu son canji da kuma bakaken fata waɗanda suke ganin an zaɓi mataimakiya bakayen uwansu da fatan wannan zaɓe zai zama alheri ga Amurkawa da ma kasashen da suke mu'amala da ƙasar Amurka a duniya baki
ɗaya. Assalamu alaikum, magana malam malam mai zanen kula gwalgwar mutum. Ina zan ta dukkan al'ummar musulmi ne ta samu ambaliyar ruwa na ta'adin gidajensu a wannan damuna da muke ciki a duk inda suke. A fatan Allah ne ya musu Allah ya kiyaye gaba Allah ya hore musu yadda za su shiga gidajensu. Ina kira ga gwamnati kuma na dukkan wanda aka yi samu wani ambaliyar ruwa a jihar Sokoto a yankin Yamma ko su ɗan taimaka musu da tallafin da ya kamata. Kuma da dukkanin masu sayari wanda suke taimako suke damar taimakawa taimaka musu domin kowa ya taimaki wani Allah yake da su. Na fatan wanda a da wani fiya da zai zuru da gwamnati su da masu hannu da shuru sun yi wani fiya na wa lafi. Assalamu alaikum.
Suna na Sani Bala da ke buru Hausare a jihar Yobe Najeriya. Ina kira ga 'yan siyasan Najeriya su ringa jin tsoron Allah. Ba ku da kirki talakawa ne suke kai ku matakin wannan kujerar in kuka ci sai ku yadda su ba za ku ƙara wayar ku ba sai nan da shekara biyu. Wannan siyasan Najeriya akwai sace a cikin ta. Ba ku da kirki 'yan siyasa ku ga ka talakawa talakawa in kun tunta bin su talaka talakawa sun kwatsalakin dimanci akwai ranar da za ku fito talakawa su ce ba za su yi ku ba. Tunda ba ku da amana ba ku da halarci. Duk wanda in kuka zaɓe shi ya tafi shikenan kamar an shuka dusa. Kamar Isfesari jiha ta jihar Yobe ni da nake jihar Yobe Yobe ma Yobe ta arewa.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Isi Hassan ke magana daga nan Maiduguri. Ika gaskiya mu al'umma jihar Borno muna cikin kauyacin hali. Da gaskiya yanzu ga tsadar rayuwa kuma ga tsadar abinci gaskiya mu da muna nuna kukan mu ga shugaban kasa Muhammadu Buhari da ya kawo mana tallafi gaskiya muna cikin kauyacin hali. Gaskiya muna neman tallafi daga shugaban kasa. An kawo mana sai jabubuwa ko a bude mana boda ta uwa shigo mu dan samu rahusa. Gaskiya kam muna neman taimako daga shugaban kasa Muhammadu Buhari. Kuma muna da jinar gwamnan mu Baba Gana Umar Al-Jinni.
Muna kira ga masu yin zanga-zanga akan Buhari ya sauka don gazawarsa na samar da tsaro a arewacin Najeriya su zama. Domin Buhari zai iya kama su ya tsaure ko su dubu na yanzu. Buhari yana ɗaukar mai ba su shawara abokin gaba da nuna zanga-zanga. Yan kura nake yi da ɗan majalisar dokokin Najeriya su cije Buhari da abin tsanta da taimakon sa bisa doka don a samu tsaro da zaman lafiya cikin sauƙi a ƙasar mu. Daga Yusuf Adam Jos Najeriya na gode sashen Hausa na muryar Amerika.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi sashen Hausa na BOA. Mai magana Hassan Ibn Muhammad Abdullaka a reshen karamar hukumar Najeriya. A kira na da zan yi ga al'ummar Najeriya shi ne game da waɗannan tashe-tashen kankula da yake faruwa musamman ma arewa maso gabashin Najeriya. Shi ne mu yawaita addu'a da roƙon Allah da yawaita ayyukan alheri mu ta hankali da su. Ta haka sai Allah madaukakin sarki ya kawo mana sauƙi a cikin matsalolin da muke fama da shi. Na gode sashen Hausa na BOA ni ne nako Hassan Ibn Muhammad Almangayi na kuma shugaban ƙungiyar muryar talaka. Reshen karamar hukumar na kuma jihar Yobe ku huta lafiya.
Da sunana Zakariya Aliyu Ogare sakataren fayasarin ƙungiyar mukafin arewacin Najeriya wanda aka sani da wani dan mukafin Abuja. Abin da muke son magana a kai shi ne muna cikin wannan gwamnati mun yi zaɓe wannan gwamnati ta mun zafar kwata amma ba sai muna halacci ba saboda mun karshen Najeriya ko mun tafi ta manta da matsayin mu yan Allah shi shugabanci ya kamata a ce duk wata dama mun ji kuɗi a kamata a ce an kula da mu ba sa kamar kwanda muka samu ba mu da mutunci ba a san mutuncin mu ba a san hakkin mu ba ka ne ga shi nan da kan hanya da kuma wasu an fi kula da su su san mutanen su ba san dajjar dan uwan su.
Ra'ayoyin ku masu saurare, wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya sauraron mu a tashar VOA Africa a kan mita 102.5. sannan masu sauraron mu ta na'urar internet za su iya kama mu a koda yaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. saurare da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri ciki har da a dawo lafiya na baba Yakubu Makeri wanda zai zo muku da karfe 4 na rana agogon Najeriya Niger da Kamaru karfe 3 agogon Ghana sai kuma shirin amsoshin tambayoyin ku na Ibrahim Ka Almasi Garba da zai zo muku a shirin yamma Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku ne lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri